Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Babaya ko makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ce ranar da hukumar lafiya ta duniya ta majalisar dinkin duniya ta ware domin fadakar da jama'a game da illolin shan taba sigari kan batun shan taba sigarin ne ma zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana man ra'ayoyinku waɗanne hanyoyi kuke ganin al'umma za su bi wajen kaurace wannan ɗabi'a mai cutar da bil'adama ku kira layinmu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumi akan matasa amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya yi tattaunawa mai ma'ana da babban na hannun damar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yau Alhamis a birnin New York akan yiwuwar gudanar da taron koli tsakanin shugaba Kim din da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Pompeo ya aike da sakon Twitter akan shafinsa jim kadan bayan tattaunawar da suka yi a kusa da headquarter Majalisar Dinkin Duniya tare da tawagar kasar Koriya ta Arewan karkashin jagorancin babban hannun daman shugaba Kim kuma tsohon shugaban ma'aikatar leƙin asirin Koriya ta Arewa da ake kira Kim Yong-chol. Tun da farko shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattaunawa tsakanin Pompeo da Kim Yong-chol na tafiya yadda ya kamata kuma ya kyauta zaton samun gudanar da taron koli da Kim Jong-un a Singapore a ranar 12 ga watan Yuni kamar yadda aka tsara. Shugaban ya ce yana sa ran tawagar Koriya ta Arewan za ta kawo masa ziyara a nan Washington gobe Juma'a domin kawo masa wata wasikar da Kim Jong-un ya aike masa. Trump ya ce yana zuba ido ya ga abin da ke kunshi a cikin wannan wasikar. Trump ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa tana yiwuwa sai sun yi ganawa da dama da Kim Jong-un kafin su cimma yarjejeniya akan wargaza shirin kera makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa da kuma wato Pyongyang din kenan ta kuma kawo ko kuma ta wargaza makamanta na nukiliya nan da nan. A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Alhamis cewa bai kori tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey saboda binciken Rasha ba. Kenan ya yi amai ya lashe akan matsayinsa na baya cewa binciken ya kori sa ne saboda wannan binciken. Ya faɗa a cikin wani sakon Twitter cewa bai kori James Comey saboda batun Rasha ba, sai dai ya ɗora laifi a kan kafafen yaɗa labarai da yake kiransu masu cin hanci da rashawa, cewa su ne suke yaɗa wannan labari a kan koren Comey. A wata hirar talabijin dai da wani mai gabatar da shirye-shirye a kan talabijin NBC, Lester Holt a bara, Trump ya ce batun Rasha ita ce a gabansa yayin da ya yanke shawarar koren Comey. Ya ƙara da cewa yayin da na yanke wannan shawaran yana fadawa mai masa tambayoyi cewa kai da kanka ka san cewa wannan batun Rasha da Trump mutane ne suka kirkiro kuma ya ce uzuri ne ƴan jam'iyyar Democrat suka bayar saboda sun sha kashi a zabe. Trump da yana ci gaba da huskantar matsin lamba akan binciken da Robert Mueller yake jagoranta inda yake yawan fada a shafinsa na Twitter cewa wannan wani bita da kullun siyasa ce saboda babu wani haɗin baki tsakanin kwamitin kamfensa da kuma ƙasar Rasha. Sai dai wato ya kuma ce bai yi wa ƙasar binciken katsalanda ba ta hanyar koren Comey a shekarar da ta gabata lokacin da shi Comey din yake shugabantar wannan bincike na Rasha. Dan jaridan kasar Rasha da ya taimaka wurin shirya labarin ƙarya akan mutuwansa domin ya kauce wa shirin kashe shi da Rasha take niyyar yi ya ce an zuba mai jinin alade ne sannan aka wuce da shi a mutuwari. Hukumomin Ukraine sun faɗa a jiya Laraba cewa su ne suka shirya wannan mutuwar cogin bayan sun gano cewa jami'an hukumar tsaron Rasha sun ba da umarni a kashe shi wata ɗaya da ya gabata. A cikin bayaninsa na farko tun lokacin da wannan labarin ya bayyana, Arkady Babchenko ya faɗa a wurin wani taron manema labarai a birnin Kyiv da ke ƙasar Ukraine cewa tana yiwuwa ya ƙi yin wannan abu inda an tunkare shi wata ɗaya da ya gabata, amma dai daga bisani ya amince da yin hakan. Babchenko ya ce bayan ya isa mutuwari sai ya canza rigarsa ya zauna yana kallon labari da ake bayarwa akan mutuwarsa na ƙarya. Mai magana da yawun fadar Kremlin na shugaban Rasha ya faɗa a yau Alhamis cewa ya yi farin ciki cewa Babchenko na nan raye, amma dai mutuwar ƙaryan abin al'ajabi ne.
Labarin ne sashen murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, yau ce ranar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin faɗakar da jama'a game da illar shan taba sigari. Gwamnati na ɗaukar matakan faɗakarwa da kuma hana shan sigarin a wasu wurare. Babangida Jibrin daga Lagos ya aiko mana da wannan rahoto.
Miliyoyin mutane ne dai ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a ƙasashen duniya daban-daban. Adadinsu kuwa kamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai miliyan 6, yayin da kuma mutane 600,000 waɗanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan, su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin. Wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun haɗa da cutar kansa ko kuma daji. Sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da waɗannan cututtuka, hukumomi na bayyana fargabansu game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari. Musamman ma dai a ƙasashe masu tasowa. To ko ne illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar bil'adama? Tambayar kenan da naiwa Dr. Salisu Ibrahim.
To shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama. Na farko akwai ciwon da ake cewa COP, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun ɗan adam. Sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansar da ke shafar huhun ɗan adam. Sannan kuma kamar mata masu an gano cewa shan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji, ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata.
Yanzu aka dai bayanai sun nuna cewar mata na ɗaya daga cikin waɗanda taba sigari ke wa illa.
I'm Lawrence Clinton. Yes, I'm aware that today is a tobacco day for the smokers. The Federal Minister of Health says it's dangerous to health. Smokers are liable to die young. But from my own understanding, I would say the tobacco company, they should stop producing tobacco and cigarettes and other stuff.
Yace kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigari. To sai dai kuma kamata yayi su ma kamfanonin da ke yin taban, gwamnati ta hana su yin taban ta yadda mu ma ba za mu gane ba balle da ta mu saya. To koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana,
gwamnati ya kamata ta dauki mataki domin ta hana kawo, ta hana masu yin sigarin, ta hana masu samar da sigarin. Ta hanyar haka ne kawai za a samu ragowar mashayan sigarin.
To gwamnati da ta ƙara haraji na sigari da sauran kayayyaki dai haka, wannan ya sa an samu, kun samu ragowar masu sayan sigari, masu shan sigari?
Gaskiya ba a samu ba. Hasali ma dai sai ma dai ƙara abin ƙarin kuɗin da kawai suke mutane suna ta da yin ƙorafi ne akan sigari, tana ta ƙara kuɗi. Sigarin da ake saida naira 10 ne ta koma naira 20, ta naira 20 sai dai a saida 2 naira 50. Kuma ga sigari ma ba ta samuwa inda ya kamata.
Mata ma na sayan sigarin nan?
Eh, mata na saya, mafi akasari 'yan mata su suka fi shan sigarin da kuma matasa.
Ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye. To sai dai hakan bai hana 'yan Najeriya, musamman ma dai matasa, ci gaba da busa sigarin ba.
Kirarin da 'yan birni dai ke wa taba sigarin, taba shan ki banza, barin ki banza.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da take wuce ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Muna son jin ra'ayoyinku kan hanyoyin da al'umma za su bi wajen kaurace wannan ɗabi'a mai cutar da bil'adama. Lambar mu ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tarawa da 1. Kafin nan a shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Sokoto. Wani ne akan layi daga Sokoto?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malama?
Sunana Usman E. Bello Bonkari, karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya.
To malam Usman, muna sauraron ka. Dan kashe rediyon ka, Allah sai mu fi jin ka sosai.
Na'am, to alhamdulillah akwai matakan da dace al'umma su dauka. Shine na farko, iyaye su kama wayar da kansu dangane da babban matsalar da ke sigari ke kawowa da su kansu ma'aikata jami'an tsaro da kuma gwamnatoci na kasashe. Yana da kyau a ce an samu wannan tabar tsananin haraji ta yadda ba za a shigo da ta a cikin kasashe ba, domin idan mun diba kowane kwanin sigari za a ga an sami shi mutum na iya mutuwa cikin ƙanƙanin lokaci, amma hayyan mutane ba su hoye fahimta ba. Saboda haka yana da kyau a ce an sa wasu hotuna masu jawo hankali dangane da waɗannan abubuwa, sannan suka su ƙungiyoyi masu zaman kansu su yi amfani da wannan rana ta irin yau a wayar da kan mutane muhimmanci ko kuma haɗarin da ke da shan sigari da kuma haɗarin da su kansu al'umma idan suka shaƙe ta suke fama da shi wannan al'amari. Ku tashi lafiya.
To malam Usman
Bello Bonkari, karamar hukumar kita Binji a jihar Sokoto.
To malam Usman, mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Nasarawa. Ne akan layi daga jihar Nasarawa?
Na'am. To assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malam?
To alhamdulillah, kana tare da Garba Sale, likitan radio na garin Agwabun Domin, jihar Nasarawa.
To malam Garba Sale, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan maudu'i namu na yau?
To gaskiya wannan maudu'i naku yana da muhimmanci sosai, domin magana akan abin shaye-shaye din nan, musamman taba sigari. Da dai kamar shekara 20 da ta wuce lalle na sha sigari nan, amma karshenta da na ga abin cuta ne kuma yana cutar da ni, na ji kirji na kamar zai tsage. Daga karshe na daina. A halin yanzu
ta wace hanya ka buka daina?
Na yaki da kokarin barin wannan sigarin ga mai sha. Domin ka kunna sigari ka zo kusa da ni, zan roke ka ce dan Allah kai hakuri, wannan abin yana cutarwa.
To a gurguje malam Garba, a gurguje ta wace hanya ka daina sha?
Na samu mutum uku kuma sun daina. Saboda haka nan ina roƙon ku kuma, domin gashi an rubuta a jikin kwalin an ce wannan abin da kake sha zai cutar da kai. Kuma
to malam Garba, mun gode ƙwarai da gaske. Har yanzu dai muna ta Nasarawa. Ne akan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Dogo na Uwale Malafa, dan Garkida.
To Dogo na Uwale, muna sauraron ka.
Yawwa, shan taba sigari dai gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kai. Ya kamata a hana shigo da shi ma gaba ɗaya, kaga mutane ma ba za su samu su sai ba.
To idan aka hana shigo, to mun gode Dogo na Uwale da wannan ra'ayi naka. To mun sami kira daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Wadane yake kira daga Bauchi?
Ya sunan malamin? Ban dau sunan ba.
Wada.
Wada. To malam Wada, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan maudu'i namu?
Ana magana akan menene?
Yau ranar yaki da shan taba ta duniya, taba sigari. To shine me kai son ku kira ku bayyana mana ayyukan hanyoyi al'umma za su bi don kaurace wannan dabi'a ta shan taba sigari.
Gaskiya shan taba sigari na illa sosai ga dan Adam.
Malam Wada, ka taba shan taba sigari ko ka sha sigari a baya?
Eh, gaskiya taba sha, amma na zo na bari.
To ya akai ka bari? To wace hanya ka bi ka bari?
Wallahi haka kawai rana guda kawai ina zaune kawai sai ji kawai rashin lafiya rufa ni. Wallahi amma dai ne kuma kai nake to ba na bar shan wannan taban ba zai mun illa.
Sai Allah ta miki ka bari. To malam Wada, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da wannan labari da ka ba mu. To yanzu dai zamu je Gombe. Wane ne akan layi daga Gombe?
Rana ta wutar daga nan burayen layi ne a Haruna.
To ma shehu, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan batu da muke tattaunawa?
Sigari gaskiya tana da illa ga lafiyar dan Adam. Sannan ni akwai mutane da na sani suna shan ta, tana musu illa, amma haka suna ta kanta ba su daina ba. Wannan ya rage gwamnati, ya kamata ta ɗau mataki a kai, domin in gwamnati ba ta hana shigo da shi ba, mutane kuma ba su hana daina sha ba.
To ba ga gwamnati tana ɗaukan matakan ƙara haraji akan taba sigara domin ta yi tsada kada mutum ya samu ya saya?
Amma duk yadda ta kai da tsada wani zai saya ta.
To malam Shehu, mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka. Bari mu je Ogun. Wane ne akan layi daga Ogun?
Kana magana da Alhaji Usman Baka Sayar da Nama Bashi, bakin kasuwar Yumi Kano.
Alhaji Usman Baka Sayar da Nama Bashi, muna sauraron ka.
Yau to ni da mun shawara ta ce ko kuma in ce addu'a da ya kamata a yi wa masu shan taba sigari. Saboda na farko taban nan gaskiya lokaci dai za ka ga mutum ba zai iya barin ta ba, daidai ɗan lokaci ya rage ɗaya biyu gobe ya ƙara ragewa har Allah ya bashi iko ya bari.
Wato mutane su ba a hankali kenan idan suna son bari.
Yauwa, wanda yake shan goma ya dawo ya sha hudu ko uku. To ta haka Allah ya dadi tsarin, Allah da zai bari. Kuma ina fatan Allah ya sa kowa wanda ya ji da kunnansa, Allah ya sa kuma ya tafi wannan mataki, wallahi Allah zai masa amfani.
To Alhaji Usman, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Mun gode kwarai da gaske. Amma za mu je Bauchi yanzu. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Muhammad Bello Magaji ne akan layi.
Muhammad Bello Magaji, muna sauraron ka, me zaka ce mana game da wannan batu?
Wannan hakika shan taba mungun abu ne wanda ba shi da kyawu, kuma kamata ya gwamnati ce ta yi hanyar da za a dakile shi.
To ya al'umma za su bi? Mutum yana shan sigari, wata hanya ya kamata ya bi? Kana da shawara da aka ba wani masu sha?
Ya ne kawai, ba wani abu ba, dan ni ma na sha.
Ya ake ka bari?
Wallahi haka kawai na ga cewa ba ta da amfani, shine kawai na ga cewa.
Wato sai ka danna zuciya za ka iya bari kenan.
Kwarai da aniya.
To Malam Muhammad, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To bari mu je Plateau. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya suna malam?
Mai magana dai Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur, jihar Plateau.
To Bala Komanda, muna sauraron ka.
To watan gaskiya maudu'in nan Allah ya saka da alkhairi. To gaskiya game da masu shayin sigarin nan, to sun san da cewa yana musu illa, dan akwai wanda kusan muna tare da shi a rana a lokacin sai ya sha maka sama da kwali kusan guda uku, kowane kwali ɗaya guda 20 ne, guda 60 haka data ta cinye shi, tana cinye shi yana wannan. Ka dinga miki nasiha, abin ya gagara. To zofi yawa da aka ga wa'ensu, idan mutum ya sa a ransa, wallahi kamar a cikin wannan watan Ramadan ɗin, mutum in ya barta wallahi yana cikin addu'a, yana addu'a ya barta. To
To Allah ya sa mu dace. To Malam Bala, wannan gudumata ka, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum. Amin, wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna sauraron ka a gurguje. Me zaka ce game da wannan maudu'i?
To gaskiya dai ya kamata masu shan hakuri ne ya kamata su yi su bari, saboda kaga hukumar lafiya ai ta ce shan sa yana kawo illa kuma yana saurin kashe mutane. To a gaskiya tunda hukumar lafiya ta ce abin baya da kyau, yana da kyau su yi kokari su bari su yi hakuri su daina. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, mun gode kwarai da gaske, kuma da fatan kowa ya jika. Wato za mu bude muku layi gobe domin ku kira ku bayyana ra'ayinku da kuma daga wannan waya muka ka karshen daga wayoyin mu a yau. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 5 saura minti 10. Menene tasirin azumi akan matasa?
Masha Allah, sunana Mahmudu Muktar dan Bauchi. Alhamdulillah, muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina na musulmi, saboda ina ɗaya daga cikin shugabannin musulunci. Allah ya wajabta mana azumi, dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa ita banna da azumi, shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya da shekara duk sai a kan azumi, zo naka samu da ƙaruwar lafiya, naka rage yankin abubuwan da basu kamata ba, maganganun da basu dace ba, da kuma zuwa da basu dace ba. Alhamdulillah.
Sunana Haruna Dan Shehu mai turare. To alhamdulillah, watan azumi dai watana mai albarka, cikin wata 12 Allah ya zabe shi watana na rahama, na jinkai, na daiwata bayi daga wata zuwa aljanna. Watana mai muhimmanci he da duwai aka tsoro, saboda haka ina ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada, musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10, idan kai 10 za a linka maso 100, idan kai za a linka maso 100.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Jagoran ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafar Super Eagles ta Najeriya John Michael Obi ya shaida wa 'yan ƙasar cewa ba su da wata hujja ta kintabuka abin a zo a gani a gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha. Michael Obi ya bayyana hakan ne sa'ad da 'yan wasan da kuma jami'an su suka ziyarci fadar shugaban ƙasa da ke babban birnin tarayya Abuja domin yin ban kwana a kan hanyar su ta tafiya gasar. Kaftin ɗin ya ce wannan ne karon farko da za su halarci gasar cin kofin duniya salon alon ba tare da wata matsala ba ko kuma bashin haƙoƙinsu. A saƙonsa ga 'yan wasan, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi masu fatan alkhairi, kana ya yi kira gare su da su ɗaga tutar ƙasar ta Najeriya a wajen gasar. Wani labari da ya girgiza duniyar ƙwallon ƙafa a yau ɗinnan dai shine na yin murabus da mai horar da 'yan wasan Real Madrid ta ƙasar Spain Zinedine Zidane ya yi daga mukaminsa. Zidane ya yi matsaya tare da ba da sanarwar sauka daga mukamin nasa kwanaki 5 kacal bayan da ya lashe gasar zakarun Turai ta bana. Ya soma aiki ne da kungiyar a watan Janairun shekara ta 2016, inda ya kafa tarihin lashe gasar ta zakarun Turai har sau 3 a jere, tare kuma da gasar La Liga 1. Labarin barin aikin na Zidane dai ya zo wa jama'a da dama a bazata, duk da yake wasu kam sun yi hasashen wani abu makamancin haka.
Sunana Umar Ahmad Kware. Me yuwa ya yana dama kila ya riga ya niyyar zai ajiye wannan aikin, watakila kuma bai niyyar ajiyewa ba saboda kila abubuwan da ya ga sun dan tusgo can baya, yanzu da ya ga ya riga ya cimma burin shi ya ajiye.
Sunana Abubakar Suleiman. To ni dai garan dai ban ji daɗi ba, amma dai gare shi dai to wanda ya ɗauki matakin nan to gaskiya for me dai na ga garan maya maye daidai.
Sunana Sani Yanke shi, ina goyon bayan ƙungiyar ƙwallon Real Madrid. To gaskiya na ji daɗi a matsayina na magoyin bayan Real Madrid, in ya ci gaba gaskiya za su yi mai walakanci, haka dai ya yi daidai.
A wani labarin kuma rahotanni na cewa da alamu tsohon kocin Arsenal Arsene Wenger na kan hanyar maye gurbin Zidane a matsayin sabon kocin kungiyar Real Madrid, duk da yake dai ana hasashen kocin Chelsea Antonio Conte da tsohon dan wasan Madrid din Guti, duk suna daga cikin jerin sunayen da aka sa ran baiwa aikin. To amma ana ganin cewa Wenger yana a sahun gaba a aikin na horar da 'yan wasan kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin Muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙarƙashin shirin bada tukuci na Amurka da ake kira Reward for Justice, ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta bada tukucin kuɗi dala Amurka miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayanan da za su taimaka wajen gano inda shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda An-Nusra Front ko kuma ANF yake. Wannan ne yunkurin bada tukuncin farko da aka saka a kan shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda An-Nusra, wanda wani bangare ne na ƙungiyar Al-Qaeda a ƙasar Siriya. A shekarar 2013, Al-Jawlani ya yi mubaya'a ga ƙungiyar Al-Qaeda da shugabanta Ayman Az-Zawahiri, bayan da ya bayyana rashin daidaiton sa da ƙungiyar ISIS a bainar jama'a. Sannan a shekarar 2016, cikin wani faifan bidiyo ta yanar gizo, ya nuna yadda yake yabon ƙungiyar ta Al-Qaeda da shugabanta, tare ma da canzawa ta su ƙungiyar suna daga An-Nusra zuwa Jabhat Fath Sham. Kungiyar ta'addanci INF a ƙarƙashin jagorancin Al-Jawlani ta gudanar da ayyukan hare-haren ta'addanci da dama a faɗin ƙasar Siriya da saka faɗa kan ɗimbin fararen hula. Ko a shekarar 2016 kungiyar sai da tabbada sanarwar sace wasu 'yan ƙabilar Kurdawa fiye da mutane 300 a wajen wani shingen bincike, sai kuma wasu mutane guda 20 da kungiyar saka ba da sanarwar sun yi musu kisan gilla a ƙauyen Druze dake yankin Idlib a ƙasar Siriya. A cikin watan Janairu shekarar 2017, kungiyar INF ta haɗa gwiwa da wasu kungiyoyi da dama masu ra'ayin riƙau domin ƙirƙiro da wata kungiyar bai ɗaya mai suna Hayata Tahrir Sham, wato HTS a taƙaice. Kungiyar INF ta ci gaba da kasancewa wakili Al-Qaida a Siriya ƙarƙashin jagorancin Al-Jawlani, ita kuma kungiyar a matsayin wani jigo na HTS. A cikin shekarar 2014 ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana kungiyar INF a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Bugu da ƙari kuma a shekarar ne ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanya kungiyar a jarin kungiyar da ta kakkaɓawa takunkumi. Tun a shekarar 1984 da aka fara shirin gwamnatin Amurka na bada takuici ga masu fallasa 'yan ta'adda, zuwa yanzu shirin ya biya fiye da dala Amurka miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko kuma hana ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya. Za ku samu ƙarin bayani game da Al-Jawlani ta shafin yanar gizo na www.rawarforjustice.net. Muna kira ga duk wanda ke da wani bayani akan Al-Jawlani da tuntubi ofishin shirin gwamnatin Amurka na bada takuici akan adreshin email ɗin, wato info@rawarforjustice.net. Ga mazaunan arewacin Amurka kuma suna iya buga wayar tarho akan lambar nan 1-800-877-3921, ko ku aiko da wasiƙa kai tsaye zuwa Rawar for Justice, Washington DC 2-05-2-003 USA. Sannan gwamnatin Amurka ta yi alƙawarin sirranta duk wanda ya bada bayanai. Sharhin murya Amurka kenan na yau, da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta sadar a jiya Laraba cewa ta tura likitocin tiyata da wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya tare da kayayyakin taimako domin su taimaka wa abin da suka kira ƙaruwar buƙatar taimako a fannin lafiya a Gaza. Kungiyar ta Red Cross ta ce ta ƙarfafa taimako da za ta yi na watanni 6 zai haɗa ne da kafa cibiyar tiyata mai gadaje 50 domin ba da himma ga jinyar mutane da suke fama da rauni na harbin bindiga a cikin wani tashin hankali na baya-bayan nan akan iyakar Isra'ila da Gaza. Rundunar Isra'ila ta kashe aƙalla Falastinawa 115 tun ƙarshen watan Maris, lamarin da ya janyo wa Isra'ila suka na yin amfani da ƙarfi. Isra'ila ta zargi mayakan ƙungiyar Hamas da takalar tashin hankali, kuma ta ce ta ɗau wannan mataki ne domin kare iyakarta. Tashin hankali da ya ɓarke a kan iyakar ƙasashen ya yi sauƙi a jiya Laraba, yayin da jami'an Falastinawa suka ce an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila wanda Masar ta jagoranta. Sai dai jama'an Isra'ila ba su tabbatar da wannan yarjejeniyar ba, amma dai sun ce idan aka daina harbo harsashi ko roka daga Gaza inda mayakan sa kai suke, to Isra'ila ma za ta dakatar da martanin hare-harenta.
To madalla, masu rauro da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da ya tayar gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric, ni Sarfil Hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.